Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku, ku dukan ku masu sauraron mu da maraicen nan na Alhamis 28 ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16, da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook shi ma kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Nyamai, babban birnin kasar Jamhuriyar Nijar, kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fagi
tare da Halima Jumrau.
Kamar ranar Alhamis da ta gabata, yau ma za mu ci gaba da tattaunawa akan tsarin iyali ne wanda aka fi sani da family planning.
Bayan mun karanto kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook, za mu tattauna wannan batu na tsarin iyali tare da ƙwararren likita kuma masani a wannan lahiyar jama'a, Dr. Faruk Muhammad Jega. Ku biyo mu, ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe, shirin matasa.
A Facebook mun yi muku tambaya cewa meye bambancin ƙayyade iyali da kuma sa tazara tsakanin haihuwa da haihuwa. Ga amsoshin wasu daga cikin ku.
Tsarin iyali shine ake cewa tazarar haihuwa tsakanin ƴaƴa ta yadda uwa za ta dauki dogon lokaci kafin samun wani sabon cikin. Kuma yana taimakawa ahali sosai ta yadda ita uwa mace za ta samu koshin lahiya ita da jaririnta, ba tare da uba namiji ya wahala wurin nema musu lahiya asibiti ba idan har rutsa take yi. Kuma wannan ba koko kwanto halal ne a musulunci. Shi kuma ƙayyadewar iyali wani mataki ne wanda ma'aurata za su yarjejeniya da junansu cewa ga kimanin ƴaƴan da suke so a rayuwarsu su haihuwa. Da zarar suka cimma wannan adadi sai su tsinke haihuwa gaba ɗaya. To wannan yakan ɗauki ɓangarori biyu ga addinin musulunci. Kashin farko, haramci. Manzon Allah ya yi mummunar addu'a ga duk wanda ya ƙi yin arme ko kuma ƙayyade iyali domin jin tsoron ciyar da su. Kashi na biyu, wajibci. Duk macen da ke shan wahala a wurin haihuwa, wahalar da ta zarta irin wadda aka saba gani ta yau da kullum ga mata masu naƙuda, to ya halatta a ƙayyade mata haihuwa domin kuɓutar da rayuwarta. Allah ya azurta mu da zuriya ɗayyaba. Saƙo daga Sirajo Muhammad Liba.
Bambancin tsarin iyali da kuma ƙayyade iyali shine: ƙayyade iyali yana nufin takaita haihuwa, wanda haka kuma haraman ne. Shi kuwa tsarin iyali yana nufin bada tazara musamman don baiwa uwa daman ta huta ta samu ƙwarin jikinta. Sako daga madassar Muhammad Tafawa Balewa.
A nawa tunanin ina ganin tsarin iyali wani tsari ne na dakatar da haihuwa sai mace ta dan huta sannan ta ci gaba da haihuwa a gaba. Misali, wasu ma'auratan suna tsara haihuwa tsakanin wannan haihuwar da wata. Zai iya kasancewa duk bayan shekara 3 ko 5 ko kuma da yadda suka tsara. Shi kuma ƙayyade iyali na nihin dakatar da haihuwa gaba ɗaya ba za a sake ba. A taƙaice dai, da tsarin iyali da ƙayyade iyali shawara ce tsakanin ma'aurata da kuma masana ilimin kiwon lahiya. Tsarin iyali dai na nihin tazarar haihuwa tsakanin wannan da waccan. Ƙayyade iyali kuma bayan an gama tsara ƴaƴa nawa ake fatan a samu idan an aihe su, sai kuma a dakatar da ita dindindin. Amma duk wannan ya danganta da yadda Allah Subhanahu wa ta'ala ya tsara da kuma ƙayyade ma ma'aurata. Saƙo daga Sadiya Sani.
Tsarin iyali shine ya kasance iyaye su tsara bayar da tazarar haihuwa da zama ba wa yaran da za su haifa isasshen kula da ƙoshin lafiya. Ƙayyade iyali shine ma'aurata su tsara wa kansu adadin ƴaƴan da suke son su haifa. Na farkon bai da illa, amma na biyun shishigi ne da tsallake iyaka a hurumin Ubangiji. Saƙo daga Ilyasu Ibrahim Joni.
Yau da gobe a yau kun taɓo maudu'in da muka daɗe muna jira mu faɗakar da mutane da wayar musu da kai. Da farko dai mu sani idan aka ce tsarin iyali wato family planning shine samun tazarar haihuwa na dan wani lokaci ko shekaru ba wai dakatar da haihuwa kwata-kwata ba. Kuma ko a addinin musulunci ma ya halatta ai family planning. Shi kuma birth control ko kayyade iyali shine ma'aurata su yanke shawara tsakanin su in sun haihu yara biyu ko uku ko hiye da haka sun ishe su. To anan addinin musulunci ya haramta yin hakan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku hayayyahwa dan in yi alfahari da ku ranar gobe kiyama. Allah ya sa za a gane amin. Sako daga lawan alkali Yusufari.
Yau da gobe ai tsakanin tsarin iyali da kuma tsarin kayyade iyali suna da bambanci. Domin tsarin iyali shine wanda za ka yi tsari akan shekarun da iyalanka za su haihu. Shi kuma kayyade iyali shine wanda za ka kayyade ko ƴaƴa nawa matarka za ta haifa. Amma fa ni a gani na tsarin iyali yafi tsarin kayyade iyali. Sako daga Sama'ila Sparti Sankalawa.
Ni a nawa tunanin idan ana magana akan bambancin da ke tsakanin tsarin iyali da kuma kayyade su sai in ce tsarin iyali wata hanya ce da ma'aurata suke amfani da ita wajen ba da tazarar haihuwa daga wani lokaci zuwa wani lokacin. Misali tsakanin miji da mata za su zamna su fahimci juna akan yadda ya kamata su gudanar da iyalansu ko kuma haihuwa. Sai amfani da shawarwarin likitoci wajen ba da tazarar haihuwa domin su samar ma ƴaƴansu kyakkyawan tsarin rayuwa. Shi kuma kayyade iyali wata hanya ce da ma'aurata suke tattaunawa a tsakaninsu domin su kayyade iyakacin iyalin da suke bukata a rayuwarsu, walau sakamakon larura daga matar ko kuma sun rigaya sun tsara iyakacin iyalan da suke bukata domin wani kuduri na rayuwarsu. Sako daga Sani Hamza Harbau, karamar hukumar Tsanyawa a jihar Kano da ke tarayyar Najeriya.
Yau da gobe, anawa karamar fahimtar. Tsarin iyali shine tsara tazara tsakanin yaran ma'aurata, wato kamar kowane shekaru uku zuwa hudu a samu karuwa. Haka kuma wani lokaci ma'aurata su maimaita haka. Amma kayyade iyali kuwa ma'aurata sukan tsaye da shawaran haifan ƴaƴa biyu zuwa uku kawai a rayuwarsu. Wasu sukan yanke shawarar ziyartar likita domin a juya mahaifar matan yadda babu wani mataki da ciki zai iya shiga. A ka'idar Bokoism, one man, one wife, two children. Sako daga Mas'ud Ibrahim.
Kayyade iyali a zamaninmu na yanzu abu ne mai kyau, kuma ga misali yaranka in kaɗan ne za ka yi ba su kulawa mai kyau, in kaɗan ne za ka yi ba su ilimi mai kyau, amma in suna da yawa za ka ga abinci ma ya gagare ka, kudin makaranta ma ka gagara biya musu, kai kudin kaya ma ka gagara biya musu, amma in ka dan ne za ka musu komai ka ba su kulawa mai kyau. Sako daga Muhammad Bello Muhammad.
Assalamu alaikum yau da gobe. Ba wani amfani a tsarin iyali ko kayyade su, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aure ku hayayyafa domin in yi alfahari da ku a ranar kiyama. Sako daga Bashiru Nuhu Najeriya Zamfara.
Yau da gobe, wannan bambancin ai a bayyane yake. Ma'anar tsarin iyali shine ma'aurata wato miji da mata su tsara yadda za su rika haihuwar ƴaƴansu shekaru bayan shekaru, ma'ana ba da tazara tsakanin yaro na farko da kuma yaro na biyu, wanda hakan yana ƙara baiwa uwa lahiya tare da ginuwar jikinta, shi kuma yaron zai samu cikakkiyar shayarwa. A hannu ɗaya kayyade iyali kamar yadda kalmar ta nuna shine kayyade adadin yawan yaran da iyaye za su haihuwa ta hanyoyi da dama, kamar yin allura, shan magani ko kuma ta amfani da kwaroron roba. Sako daga Aliyu Rabiu Mazoji.
Tsarin iyali shine mutum ya tsarawa kansa yadda yake son ya dinga haihuwa shekara biyar biyar ko shekara hudu hudu. Ko dai sama da haka, shi ko kayyade iyali shine mutum ya ce ga iya ƴaƴan da nake son in haifa, saboda wata manufa, musamman masu gudun talauci sun manta Allah ke yin komai. Sako daga Zainab Abubakar Abdulrahman.
Yanzu kuma lokaci ne na tattaunawa kai tsaye ta wayar talho da ƙwararren likita kuma masani a fannin lahiyar jama'a Dr. Faruk Muhammad Jega, wanda yanzu haka muna tare da shi. Assalamu alaikum, Dr.
Alaikum salam wa rahmatullah.
Yawa, Dr. Faruk, muna godiya sosai da ka samu dama ka amsa wannan gayyata tamu mu tattauna ka taimaka mana da ƙarin bayani da ƙarin haske akan wannan batu na tsarin iyali.
Wadala na gode kwarai.
Yawa, wato ban san ko ka ji amsoshin da muka karanto yanzu ba da tambayar da muka yi mutane me bambanci tsakanin ƙayyade iyali da kuma tsarin iyali.
Eh gaskiya naji amsoshin da aka bada kuma na yi farin ciki kwarai saboda dai ga amsoshin da naji ina ganin mutane dai suna da fahimta sosai game da bambanci tsakanin ƙayyade iyali da tsarin iyali ko ba da tazara. Amma dai abu ɗaya da nake so in ƙara bayani shine cewa ƙayyade iyali yana da tasiri abin nan banda tunanin cewa wai ko tsoron shan wahala ko wani abu ko tsoron talauci. Idan aka bincika aka ga matar ita uwar kenan da take ta haihuwa, idan tana da wani ciwo ko wani rashin lafiya wanda ɗaukan juna biyu ko haihuwa zai iya ƙara jawo mata wata matsala, to wannan ke ga malamai duka gaba ɗaya sun yi abin nan ijtihadi cewa wannan matar ana iya abin amfani da magunguna ko kuma hanyoyi na zamani a ƙayyade iyali a wannan matar saboda a ceci rayuwarta da lafiyarta.
Yawa, Dokta, galibi kamar irin wannan aiki na haɗakarwa da tattaunawa akan wannan batu na tsarin iyali, kamar waɗanne irin wahalhalu kuke cin karo da su ko kuka ci karo da su wajen neman wayar da kai da kuma isar da wannan saƙo ga jama'a?
Gaskiya mafi yawancin matsalolin na rashin fahimta ne, saboda idan aka diba aka ga kamar ƙasa irin Najeriya kashi 15 a cikin kashi 100 ne kawai na ma'aurata suke amfani da wata hanya ta zamani saboda su ƙayyade iyali ko kuma su ba da tazara tsakanin yaran da suke haihuwa. Binciken da aka yi ya nuna cewa mafi yawancin mutane kamar kashi 80% waɗanda ba su amfani da wata hanya ta ba da tazara ko ƙayyade iyali suna yin haka ne saboda sun jahilci al'amarin. Wasu suna tunanin cewa ko dai hanyar da za su yi amfani su ba da tazara ko zai jawo musu wani illa a jiki. Wasu suna tunanin ko cewa idan suka yi amfani da wannan hanyar watakila ba za su sake ɗaukar juna biyu ba gaba. Wasu kuma suna tunanin cewa a ai kamar tamkar mace ta ɗauki ciki ne ta zubar da shi, abin da ake kira abortion kenan. So waɗannan matsalolin na rashin fahimta gaskiya su ne suka fi tasiri a bainan ƙasarmu ta Najeriya.
A makon da ya gabata a tattauna da muka yi da mutane, akwai mutane da yawa suka ce gaskiya suna so su gwada wannan tsarin iyali, amma su abinda ba sa so magungunan da za a ce mata su sha, tunda akwai wanda ya ba da misalin cewa su gaskiya sun gwada amma ba su ji daɗin shi ba, tunda matar shi sai da ta yi wata 12 ba ta ganin haila.
Haka ne, akwai hanyoyi daban-daban da za a iya amfani da su. Akwai hanyoyi na gargajiya lokacin nan can da baya kafin a samu irin waɗannan magungunan na zamani. Ai idan mace ta haihu, shawarar da ake badawa cewa idan tana shayar da ɗan da ta haifa har tsawon wani lokaci, idan dai muddin bata haɗa wannan nonon da take shayar da shi da ruwa ko da wani abinci ba, to lallai shi ma wannan wata hanya ce ingantacciya ta ƙayyade iyali ko kuma ta ba da tazara. Idan ba magani ba kuma akwai shi ainihin lokacin da abin da muke kira fertile period, lokacin da mace za ta iya diba yanayin jikinta da lokacin da yanayin da take al'ada. Akwai lokutan da za ta iya ɗaukan ciki, akwai lokutan da ba za ta iya ɗaukan ciki ba. To samun irin wannan ilimin a lokutan da ya kamata a kasance a lokacin da za a iya ɗaukan ciki shi ma abin nan ne hanya ce ta gargajiya ta abin nan ba tare da an sha wani magani ba. So banda magani kuma akwai abubuwa da dama irin su kwararon roban nan da ake kira condom, akwai na mata, akwai na maza, waɗannan su ba magunguna ba ne. Ina dai kawai abubuwa ne waɗanda za a yi amfani da su waɗanda za su hana ainihin shi digon namijin da na mace da haɗuwa, wanda idan suka haɗu su ne suke zama abin da su ne suke zama jariri. So duk ba magunguna ba ne waɗannan. Baban da su kuma ba magungunan da allurorin akwai kala-kala. Kowane gaskiya ba wanda za a ce 100% ba shi da wata matsala. Wasu dai matsalolin ba wasu matsaloli ne na abin a zo a gani ba. Idan aka kwatanta da 'yan matsalolin da suke jawowa da kuma irin amfanin da za a iya samu na aikin da za su yi a jiki, za a iya cewa matsalolin ba wasu matsaloli ba su yawa ba. Sa'annan kuma ba kowace mace ce za ta sha magani ko allura ta samu wannan matsala ba. Saboda haka ya rage wurin likita ko su ma'aikatan lafiya su bincike, su yi gwaje-gwajensu, su gano irin ainihin magani ko allura ta fi dacewa da mutum kafin ya fara ɗaukar wannan allura ko magani.
Yau, dakta, akwai wata mata musulma da muka yi magana da ita, ta ce tana da wata makwabciya Ibo wadda ita ba musulma ba ce, amma ta koya mata, ta ce idan bayan al'ada ta kirga kwana 14 kas saduwa ta aure ta shiga tsakaninta da mijinta ba har bayan waɗannan kwanaki 14. Amma matar ta ce galibi mazansu su ta ɓangaren musulmin mazan ƙi suke ba sa yadda, amma ita Iban da ta ba ta shawara ta ce da haɗin kan mijinta yana yadda har a yi waɗannan kwana 14. Me za ka ce a kan wannan?
To abin da zan ce shi ma dai wannan dai gaskiya maganar rashin fahimta ce. Kin ga ba mutane da wannan maganar da ita mace Ibn ta faɗi haka ne da gaske yake. Idan mace ta fara al'ada kamar yau a ce yau ta fara al'ada, to daga yau har zuwa kwana 14 na farko daga lokacin da ta fara al'ada, a lokacin nan duka ba za ta ɗauki ciki ba, saboda ainihin ƙwayoyin na mace ɗin wanda shi ne zai haɗu da namiji ya ɗauki da a samu cikin a lokacin duk bai ƙwari ba. Daga kwana na 14 ne zuwa kwana na 15 na 16 a lokacin ne mace za ta shi ainihin wannan ƙwayen na mace wanda ake kira ovulation kenan a lokacin. So sai ga a lokacin ne za ta iya ɗaukan ciki. Bancin kuma waɗannan kwanakin guda biyu ko guda uku daga kwana na 18 har zuwa wani al'adar ya sake zuwa, wannan shi ma ba za ta iya ɗaukar ciki ba a lokacin nan. Saboda haka abinda ake bukata shi ne ainihin kowace mace ta san shin al'adar ta kwana nawa ne yake yi idan ta zo. Sannan bayan ta ga wannan al'adar kafin wani al'adar ya zo na wani wata kwana nawa ne. Saboda wannan shi ma akwai bambance-bambance tsakanin wata mace zuwa wata mace. Ba kowace mace ga misali take ganin al'ada kowane kwana 18, kwana 28 ko kwana 30 ba. Wata mace za ta gani bayan kwana 15, wata za ta gani bayan kila kwana 40 ma, ga misali. Saboda haka sanin ainihin lokacin da al'adan ya fara da ko kwana nawa ne yake yi kafin ta ga wani al'adan zai taimaka matuka a fayyace daidai tsakanin wannan abin din, wannan abin da muke kira menstrual cycle, daga al'ada ta farko zuwa ganin wata al'ada ke nan. Daidai kusan tsakiyar wannan lokacin ne mace za ta iya ɗaukar ciki idan ta sadu da namiji. So kuma kwanakin za su iya kasancewa kwana biyu ko kwana uku ko kwana huɗu. Saboda haka dai abu ne wanda kowace mace ya kamata ta san ainihin tsawon wannan abin nan yanayin nata. Saboda haka sai ta fayyace waɗannan kwanakin na tsakiya ko guda uku ko guda huɗu ko guda biyar su ne ya kamata. In ba za ta iya ƙaurace ma mijinta ko kuma mijinta shi ba zai iya ƙaurace mata a wannan lokaci ba, ta ce za su iya amfani da wani abu kamar ita wannan kwararon roba a lokacin nan. Lallai zai taimaka ƙwarai da gaske.
Mafi yawancin mata doctor suna yin kwanaki kamar tsakanin 28 zuwa 32. Ta yaya kake ganin cewa masu sha'awar su fara amfani da ita wannan kalanda ɗin haka? Ta yaya daga ina za su fara? Kana so ne su tsaya sai sun duba kwanaki nawa suke yi koko?
Abinda muke ba mata shawara shine su duba kalanda kamar al'ada guda uku. Saboda su tabbatar da cewa lallai hakan ne tsakanin kwanaki 28 zuwa 32 ne haka. Idan suka yi haka suka kalanda ga misali suka diba bayan wata uku suka tabbatar da cewa lallai hakan yake sun fayyace kwanaki yawan kwanakin sai su duba su gani wane daidai tsakiyar wannan cycle din a lokacin ne abinda muke kira ovulation zai iya faruwa so kuma a lokacin ne mace take da abin nan da za ta iya daukar ciki akwai alamun da za ta iya gani a lokacin nan wasu mata za su ji kamar dan zazzabi wani mata za su ga kamar wani dan ruwa wani dan fari haka wanda yake abin nan kamar majina haka yana dan fita daga gabansu so irin waɗannan abubuwan za su nuna cewa wannan ainihin abin da ake kira ovulation ya faru galibi ma matan da suke neman juna biyu akan ba su shawara cewa su rika dibawa idan suka ga irin waɗannan alamomin to ya nuna cewa lallai sun samu ovulation a lokacin da za su ɗauki ciki so ita mace da take son ta ba da tazara idan ta diba kamar bayan wata biyu ko wata uku ta fayyace kwanakin to sai ta diba ta ga lallai tsakiyar wannan cycle din a lokacin ne ya kamata ta ɗauki wani mataki kenan
yawa dakta galibin mutanen da suka amsa mana ko dan da muka tattauna da su sun dogara da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama yadda dai aka fassara hadisin su suna cewa wai annabi ya ce a hayayyawa saboda ranar kiyama zai yi alfahari da al'ummar shi kuma a irin wannan aiki da kuka yi a karanta-karantar da muka yi mun ga yadda ka rika hada gwiwa da malamai kamar ka musu tambaya game da wannan hadisi ma'anar wannan hadisi ta gaskiya saboda duk wani hadisi akwai lokacin da ya faru kuma akwai dalilin yin wannan magana
ba shakka haka ne wannan hadisi ni dai ba malami bane ni masani ne da kiyon lafiya amma dai kuma da gaskiya ne na tattauna da malamai da yawa kuma ba shakka wannan hadisin ya inganta manzon Allah ya faɗi haka amma irin abinda muke irin matsalolin rayuwa da muke fuskanta a wannan lokaci ta abin tambaya shine shin waɗanne irin al'umma ne manzo Allah zai alfahari da shi ɗan shalinsu ko ɗan safa suka ko ɗan banda siyasa ma'ana dai cewa musulunci bisa ga dukkan abin da zartutuka da muke da malamai ya nuna cewa musulunci ya yarda da tarbiyyar yara da tarbiyyar al'umma da tarbiyyar iyali saboda haka idan ma'aurata za su yi ta sako yara rututututu haka banda ba da tazara da za ta taimake su tarbiyyatar da yaran kin ga ba za a samu ingantacciyar al'umma ba saboda haka wannan shine bayanin da malamai suka yi cewa ba da tazara iyalin yana da amfani saboda zai iya taimaka ma ma'aurata su samu su ba yaran su tarbiyya sannan kuma al'umma ta samu ingantattun yara na gasatu.
Yau wata hujja kuma da ke sa ake kyamar wannan abu tunda ana ganin kamar matasa bai kamata suna sauraron irin waɗannan bayanai ba tunda kamar yadda aka sani duka addinai sun haramta saduwa kahin armi amma ya kamata mu tsaya mu duba gaskiyar al'amura matasan nan duk mun san abubuwan da ke faruwa kowa ya san ba a yi arman ba amma dai ana labawa ana saduwa saboda haka me yasa ba za a wayar musu da kai ba a koya musu irin waɗannan dabaru
to gaskiya wannan abu ne mawuyaci saboda al'adunmu mafi yawancin al'adunmu kamar dai a nan ƙasar Hausa suna kyamar ko ɗan tattaunawa ma zancen irin waɗannan zartutukan da matasa to amma abin da ya kamata mu yi la'akari da shi dai na farko shine cewa su waɗannan matasa ba lallai ba ne cewa wai dukansu ba su da aure mata in aka diba arewacin Najeriya za a ga cewa mata tun suna da shekara 14, 15, 16 mafi yawancinsu ma duk suna da aure waɗanda ba su da auren kuma abin da muke tunanin cewa ba su sani ba ya wuce haka irin yanzu lokacin su computer din nan da su internet din nan akwai abubuwa da yawa akwai wurare da yawa inda matasa suke zuwa suna samun irin waɗannan abin nan suna ganin irin waɗannan al'amura saboda haka gaskiya mu a ganin mu cewa da a bari su yara matasa su je su nemo bayani wanda ba a katance ba watakila ma game internet din nan ma kowa ma zai iya zuwa ya rubuta abin da ya gara ma da wanda ya sahihin abu da wanda ma ba sahihi ba duk a rubuta ciki gara gaskiya ya kamata iyaye su ɗauki wannan abin responsibility din nasu zaunar da yaran su su yi musu gargadi su fahimtar da su game da irin waɗannan abubuwan. Malamai da muka zanta da su sun abin nan sun amince da cewa akwai hanyar da ya kamata a gaya matasa musamman ma idan suna kusantar balaga haka ya kamata a sanar da su irin canje-canjen da ke faruwa daga cikin jikinsu da irin abubuwan da za su iya faruwa bisa ga waɗannan canje-canjen da ke faruwa. So a irin lokutan nan ba wai su malaman sun ce a fita irin baro-baro a rika gaya musu irin waɗannan abubuwan game da kai da iyali ba da sauransu. But amma idan aka gaya musu cewa idan kika fara al'ada ga misali ita ce da yamace kika fara al'ada to yana nufin cewa kin kai wani lokaci wanda zaki iya daukan ciki ga misali saboda duk irin waɗannan bayanan su ne matasa ba su da idan suka je kuma suka farma suka fada cikin wani wata masifa ko cikin wani bala'i sai kuma abin ya zo kuma ya zama wata magana ta daban.
A kasashe kamar irin wannan muna kanana irin an yi karatun kamar sex education din da suke kiran shi wani kana ganin cewa irin wannan tsarin zai taimaka idan an saka shi a makarantu wanda ba fitowa za a yi baro-baro a yi maganar ba amma za a koya musu su san kamar dai shi kalanda din nan su san menene yake nufi su san yadda za su rika rubutawa su rike diary haka wani irin tsari kake ganin za a iya bayarwa ta fannin makaranta.
To a gaskiya ko yanzu akwai wasu jihohi a nan kasanmu a Najeriya waɗanda ke da irin waɗannan tsare-tsaren a cikin makarantunsu kamar Lagos haka da su Oyo da su Ogun mafi yawancin da ƙasashe a kudancin Najeriya suna da waɗannan tsare-tsaren. Akwai waɗanda cikin malaman ma waɗanda suke nuna cewa wasu abubuwan da ke cikin abin nan cikin syllabus din sun makaranta ya yi baro-baro da yawa amma na yadda da magana da kika yi akwai yadda za a iya sauya magana a fahimtar da yaran ta hanyar da ta dace da addini kuma malamai da yawa da muka yi magana da su sun yadda cewa hakan zai iya faruwa ko a makarantunmu na tsangaya ma a makarantunmu na Islamiyya ai akwai yadda ake karantar da yara game da misali idan sun balaga idan da za su yi wankan janaba da sauransu. So duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda za a iya amfani da su a fito ma matasa ba tare da an yi da abin ba ƙararra ba da wasu za su ɗauka cewa ko kila ana so a ɓata su ne ko kuma ana so a ba su wani ilimi wanda bai dace ba. Babu wani ilimin da bai dace ba. Kowane ilimi da ya cancanci akwai wanda ya cancanta kuma akwai lokacin da ya cancanta a bayar da shi.
Yawwa. Dakta, yanzu haka na tabbata daga cikin masu sauraronmu akwai waɗanda za su fara tunanin watakila su je su ga likitoci don su tattauna yadda za a yi wannan tsarin iyali. Wace shawara za ka ba irin waɗannan iyalai da ke sauraronmu yanzu haka?
To shawara da zan ba su shi ne cewa lallai su yi hanzari su je su samu ko likita ko nurse da asibitin da tafi kusa da su saboda a ba su bayani. Akwai rashin fahimta da yawa game da hanyoyin da za a bi a samu a bada tazara ko a kayyade iyali. Mutane da yawa gaskiya tunaninsu na cewa magungunan nan suna saka musu wata cuta ba haka bane. Idan aka samu fahimta kuma ma hanyoyin da za a bi suna da yawa. Na faɗa cewa banda kwayoyin da ake haɗa da allurori da su kwararon roba nan akwai wasu abubuwa da ake sawa akwai abin da ake kira implant wanda wani abu ne kamar ɗan ƙaramin pill haka da za a iya sakawa a cikin hannun mace. Wanda ba shi ga matsaloli sosai kuma zai lallai taimaka kwarai-kwarai da gaske kuma idan aka cire shi bata za ta iya ɗaukar ciki ma daga wani watan bayan ta cire shi. Saboda haka shawarar da zan ba su cewa lallai su hazarta su tafi su samu bayani sosai-sosai kafin su ɗauki shawarar hanyar da ta fi dacewa da su. Saboda dace ne abin kowace mace kuma ko kowane namiji akwai wanda zai dace da shi akwai wanda ba zai dace da shi ba. Amma idan mace ta je ta ce ga misali ta je kemis kawai ta ce a mata allura ba tare da likitoci sun diba sun tabbatar da cewa allura ce dacewa da cikinta ba kin ga za a iya samun matsala.
Sosai yawa Dr. Faruk Muhammad Jega muna godiya sosai da waɗannan bayanai masu faɗakarwa mun gode sosai da ka samu dama muka tattauna da kai.
To na gode sosai.
Yawa, ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da engineer mu Mr. Jonah da Hassan Faruk Khan wanda muke tare da shi yanzu haka ya zo ganin yadda muke gudanar da ayyukan mu anan ni Halima Jumro ke sallama da ku ku huta lafiya sai gobe idan Allah ya nuna mana
Siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba.